نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي بتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننغنن قيا أتكين وانا نغرينا كانوا وانا يمجي نجوماء من البركة يومنا 28 قوتا المحرم هجر منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو نيا دادري هدو دا 40 هدو وانا كوميك ريدي دا 26 قوتا تقوس شكرا ميلادية تدبو بيو da 22 a wannan majalisi na mako mako da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna nan cikin tafsirin surati ali imran wannan shine darasinmu na 6 a cikin tafsirin wannan sura inda muna cikin tafsirin aya ta 7 kafin mu shiga tafsiri akwai wadanda Allah subhanahu wataala ya warasuwa da zamu yi musu addu'a daga ciki akwai Dr. Kakakyari Maiduguri ɗaya daga cikin ɗan uwa waɗanda suke ka taimakawa wajen sanya karatuttukan tafsiri a Maiduguri da ma wasu jihohi na ƙasar nan da Jigawa da wasu kursi na ƙasar nan yana da asibiti na alternative medicine da ake kira da Gira alternative medicine mutum ne mai ƙoƙari ƙwarai da gaske ya shafa ma da rashin lafiya na watanni Allah subhanahu wataala ya masa rasuwa a cikin satin nan sa shi a addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta masa Allah ya yafe masa haka nan akwai Alhaji Kabiru Audu Kulo wanda kaka yake ga dan uwa Malam Mubarak da muke tare da shi nan waziri shi ma Allah subhanahu wataala ya yi masa rasuwa a yau ne ko sannan akwai dan uwanmu ɗaya daga cikin malamai masu kokari na wajen karantarwa da rubuce-rubuce Malam Kabiru Umar Maru Allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa ranar Talata da ta gabata ta ma musa ta a addu'a haka nan akwai wani dan uwa shi ma a nan muna tare da shi ma mahaifinsa Allah ya masa rasuwa da shi ma Allah ya yi wa mahaifinsa rasuwa to duk musa su a addu'a Allah subhanahu wataala ya ji kansu da gafara Allah ya yafe musu Allah ya sa su huta amin ubangiji subhanahu wataala ya haskaka makwancinsu amin ya ainihin yalwata musu kaburburan su Allah subhanahu wataala ya sa aljanna ce ba komar su amin abinda suka bari a baya Allah ya kula musu da shi Allah ya alkinta musu shi amin ubangiji subhanahu wataala ya gafarta wa duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya amin akwai dan uwa da muke tare da shi nan Malam Ado Ali Umar mahaifinsa yana kwance ba shi da lafiya a asibiti sa shi addu'a Allah ya ba shi lafiya da sauran marasa lafiya mu a gida da asibiti Allah ya ba su lafiya amin Allah ya tashi kafada su amin bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب الباب
الله مدوكين سركي yake cewa huwa allazi anzala alayka alkitaba shine wanda ya saukar maka da littafi minhu ayatun muhkamatun daga cikin sa akwai ayoyi wadanda suke bayyanannu hunna umul kitabi sune asalin wato mafiya yawan wannan littafi wa ukhar mutashabihat daga cikin su akwai kuma wadanda suke masu rikitarwa fa amma allazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu amma wadanda suke da karkata a cikin zukatansu sai su rika bin ma tashabaha minhu abinda yake da rikitarwa a cikin sa ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili suna neman fitina dan kuma neman fassararsa wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san fassararsa sai Allah warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi wadanda suke da zurfin ilimi kuwa suna cewa amanna bihi min imani da shi kullum min indi rabbina dukkanin su daga ubangijin mu ne wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu mai wa'azantuwa illa ulul albab sai wadanda suke ma'abuta hankali wannan aya kamar yanda bayanai suka gabata masu yawa dangane da tafsirinta dangane da bayanin me ake nufi da almutashabihat almuhkamat da kuma almutashabihat da maganganun magabata akan tantance menene almuhkam menene almutashabih sannan kuma muka yi bayanin abinda ya shafi fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa amma allazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili Allah ce wadanda suke da karkata a cikin zukatansu suna bin ma tashabaha minhu abinda ke da rikitarwa daga cikin alqur'ani maimakon su komar da abinda yake da rikitarwa zuwa ga abinda yake bayyananne dan fassarar sa ta bayyana gare su sai su dauke shi a matsayin abinda za su tayar da fitina wajen mummunan tawili da za su yi masa ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wilihi mun ce fitina anan ana nufin kaucewa hanyar Allah subhanahu wa ta'ala da sabawa ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da cewa ayyaki wa qatilu hatta la taqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah ku yake su har ya zanto ba za a samu wata fitina ba ana nufin ba za a samu wata shirka ba ko kuma ya da barna a bayan ƙasa ubangiji subhanahu wataala yayi gargadi akan waɗanda suke sabawa umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa su guji kada wata fitina ta same su ko azaba mai radadi bal yahdharu allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim ubangiji subhanahu wataala yace waɗanda suke sabawa umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallama su guji kada wata fitina ta same su ko kuma azaba mai radadi malami suka ce fitina shine kaucewa hanyar Allah da fadawa cikin abin da zai jawo fushin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gargadi sahabbansa game da kutsawa cikin abinda yake mutashabih ne abinda yake mai rikitarwa ne daga cikin hadisan da suka zo anan akwai hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Muhammad ibn al-Qasim daga Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya karanta wannan ayar huwa allazi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat har zuwa karshe sai yake cewa idza ra'aytum allazina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaiika allazina samma Allah fahdharuhum annabi yace idza ra'aytum allazina yattabi'una ma tashabaha minhu duk sanda kuka ga wadanda suke bibiyar abinda yake da rikitarwa a cikin alqur'ani fa ulaiika allazina samma Allah to wadannan sune wadanda Allah subhanahu wataala ya ambace su wato a cikin wannan ayar ya kirawo su da masu bin fa amma allazina fi qulubihim zaygun ya kirawo su da cewa suke da karkata a cikin zuciyarsu annabi ya ce fahdharhum ko fahdharuhum don haka ku guje su annabi sallallahu alaihi wa sallama anan ya yi ishara zuwa ga cewa waɗanda suke da karkata a cikin zukatansu su ne waɗanda Allah subhanahu wataala yace a guje su domin su ne suke bin abin da yake da rikitarwa a cikin alqur'ani don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama koyaushe yana kokarin wato tsawatar wa sahabbansa cewa kada su rika buga alqur'ani sashin sa da sashi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito wata rana wato wata rana yana cikin gida yana cikin ɗakin sa cikin ɗaya daga cikin hujuratin wato ɗakunan matansa sai ya ji sahabbansa suna ta tattaunawa game da wasu ayoyi na alqur'ani kowa yana kawo ra'ayinsa yana goyon bayan ra'ayinsa da aya wanda ta saba wa abin da ɗan uwansa yake faɗa shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito ka annama fuqi'a ala wajnatayhi habbur rumman annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito kamar an tatsa ko an watsa abin nan kwayar rumman akan fuskarsa wato fuskarsa ta yi ja ta yi fushi ga wato cikin fushi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya fito yake buga musu tsawa yake cewa kada ku rika buga alqur'ani sashin sa da sashi Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani sashin sa yana gaskata sashi babu abin da ya jawo waɗanda suka gabace ku suka halaka face sassabawar da suka rike a cikin littafin su saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsawatar musu wannan sassabawa da suke yi da buwar alayon alqur'ani sashi da sashi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ishara zuwa ga cewa alqur'ani littafi ne da idan an hadu ana karanta shi a hadu wajen fahimtar sa ba a hadu wajen saba sassabawa wajen fahimtar sa ba idan kuka ga irin haka to sai ku watsi duk sanda kuka zauna ya zanto kun shiga musu a junanku akan ayoyin alqur'ani waɗannan su faɗa waɗannan su saba wajen fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku tashi domin wannan wani abu ne da zai iya jawowa wato wata shakka ko wata shubha ta shiga dangane da alqur'ani waɗanda suke kokarin wato suka cikin alqur'ani su ne suke kokarin fito da wani abu da za su nuna wa mutane cewa alqur'ani a karan kansa yana karo da junansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya ji sahabbansa suna tattaunawa dangane da qadar abin da ya shafi qadar kowa yana kokarin ya kawo wata hujja da take goyen bayansa bisa fahimtarsa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma anan ya fito yayi musu tsawa yake cewa alqur'ani Allah subhanahu wataala ya saukar da shi dan ya gaskata junansa ba dan ya saba sashin sa baya karyata sashi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsawatar musu akan haka akwai hadisi a cikin sunan hadisin Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi Abdullah ibn Amr ibn al-As yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji musu mutane yatadara'una fil qur'an yatadara'una suna wato musu suna mayarwa da juna magana akan alqur'ani shine annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito yake ce musu innama halaka man kana qablakum bihadha darabu bi kitabillahi bi ba'dahu bi ba'd wa innama anzala kitaballah wa innama unzila kitabullah yusaddiqu ba'dahu ba'dan fala tukadhibu ba'dahu bi ba'd فما علمتم منهم فقولوا وما جهلتم منه فكلوه الى عالمه النبي صلى الله عليه وسلم da yaji su suna ainihin musu game da alqur'ani sai ya fito yake cewa da su abinda ya halaka wadanda suka gabace ku ya halaka wadanda suka gabace ku sune darabu bi kitabillahi ba'dahu bi ba'd sun rika buga sashin littafi littafin Allah da sashi wato wanda ya kawo wata magana ya kawo aya wannan kuma ya kawo wata magana da ta saba ma wannan shi ma ita ma ya ce mata ga ayar da take goyen bayanta suka rika wato dukan sashin littafin Allah da sashi kamar misali a zo ana magana akan alqaddara wanda ya zo ce ai alqur'ani ya nuna cewa dan adam ba shi da wani katakus komai da yake yi daga Allah ne ce Allah ce kullum min Allah subhanahu wataala ce kullum min indillah dukan su daga Allah ne subhanahu da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana akan wato abinda yake samun su mai kyau ko mara kyau idan abinda ya same su mai kyau ne sai su ce wannan daga Allah ne in kuma wani abu ne ya same su mara kyau sai su ce wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallama wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik allati qul kullu min indillah فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون idan wani abu mai kyau ya same su sai su ce wannan daga Allah ne idan kuma wani abu mara kyau ya same su sai su ce wannan daga wajenka ne wato daga annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya ainihin haifar musu da wannan abu har ya faru gare su Allah ce kul ka ce kullu min indillah duka daga Allah ne to sai wani ya ce a a ai abu mai kyau daga Allah ne abu mara kyau kuma mutum shi yake jawo kansa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik in abu ne mai kyau ya same ka daga Allah ne in kuma ba mai kyau ya same ka kai ka jawo kanka to kaga sai a kara littafin Allah sashin sa da sashi gashi nan Allah ya ce kul kullu min indillah ayar da take gaban ta kuma ta rarrabe tsakanin abu mai kyau daga Allah ne abu mara kyau kuma daga wajenka ne to kowanne sai ya hujja da wani bangare na littafin Allah tare da cewa ayar da take gaba wannan ba wai tana nufin cewa akwai wani abu da yake fita daga halittar Allah ba akwai wani abu da yake fita daga kaddarar Allah da mai kyau da mara kyau duk kamar yadda yake kullum min indillah duk daga Allah ne wannan kuma asabaka min hasanatin fa min Allah wama asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wannan ana magana tasirin zunubi ne tasirin zunubi da yake jawowa ubangiji subhanahu wataala yayi maka mummunan sakamako saboda laifinka kamar yake cewa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katheer abinda duk ya same ku na musiba to saboda abinda hannayenku ne suka tsururta wa ya'fu an katheer amma duk da haka ubangiji yana afuwa daga abubuwa masu yawa أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم صورك وأن تأير تقبتنا ما قال لي أكن تأثير الذنوب المتاني أما بويتنا لفن شيء وأكوي وراء من دبا دقهالي ترى الله يكبا صورك أن النبي صلى الله عليه وسلم يهنا سسرك الروك لتافي الله ساشي سد ساشي يكي شيء وإنما أنزل الكتاب الله يصدق بعضه بعضا an saukar da littafin Allah ne dan ya gaskata sashinsa sashinsa ya gaskata sashi ba wai sashinsa ya saba da sashi ba fala tukazzibu ba'dahu bi ba'd kar ku rinka amfani da wani sashin alqur'ani dan ku karyata wani sashi ku rinka karyata wani sashi da na alqur'ani da wani sashi ce fa ma alimtum minhu faqulu abinda kuka sani daga ciki to ku yi magana akan sa abinda kuka fahimta ku yi magana akan sa abinda kuma ba ku fahimta ba shine wa ma jahiltu fakiluhu ila alimi abinda ba ku gane ba to ku mayar da shi zuwa ga masanin sa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a mayar da alqur'ani wani abin da za a rika jancece ku ce da jayayya akan ayoyinsa wanda yin hakan zai iya zama musabbabin shigar subha ko taba ba tare da bi a cikin zukatan wasu su rika daukar cewa alqur'ani sashin sai yana warware sashi haka nan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma abinda ka gane kai bayani abinda baka gane ba fakiluhu ila alimi to ka mai da shi zuwa ga masanin sa ko dai ka bar sanin sa zuwa ga Allah subhanahu wataala don shi ne yafi sanin komai ko kuma zuwa ga wanda yafi ka sani daga cikin malamai yayi maka bayanin abinda wannan aya wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba wai ka rika daukan hadisai kana gwara su da junan su ba ka ce wannan hadisi ai ga wannan hadisi kuma ya karyata shi wannan hadisi ya karyata wannan ko wannan hadisi ya nuna wannan karya ne ba da haka ake warware abubuwan da ba a fahimta ba da wannan koyarwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ake warware shi fa ma alimtu fa qulu bihi wa ma jahiltu fa tiruhu ila alimi abinda ku gani ku yi magana akan sa abinda baka gane ba to wa fawqa kulli dhi ilmin alim akwai wanda ya fi ka sai ka koma gare shi walau rubuhu ila rasul wa ila uli al-amri minhum da alimahu alladhina yastabiquna wa minhum fara ka duk sanda zaka koma gurin wanda ya sani to zai maka warwara ya kawar maka da dukkan wani abin da yake tare da kai na shubha maimakon ka rika karya ta littafin Allah sashin sa da sashi haka nan ya tabbata a ruwayoyi daban-daban ki akwai imam abin nan al-hakim ya rawaito al-lalakai ya rawaito a cikin kitab sharh usul i'tiqad ahli sunna ibn abi azib a kitab as-sunna da malami da dama sun rawaito cewa akwai wani mutum da aka zo da shi ga umar ibn al-khattab ana kiran shi sabil ibn isil sabil ibn isil at-tamimi mutumin iraki ne to ya shahara ya shiga cikin mutane sai ya rika janyo ayoyi yana gwara kansu ko ya dinga fito da wasu masaloli na rikitarwa a cikin alqur'ani yana cewa meye ma'anar kaza meye ma'anar kaza ba wai dan ya fita dan a fahimci wani abu ba na na aiki ko a fahimci wani abu na aqida a'a dan dai kawai ya kawo wa mutane rudani a cikin littafin Allah aka zo wa da Umar ibn al-Khattab da wannan mutum yace kai wane ne sai yace ana Abdullah Sabil yace ai ni bawan Allah ne sunana Sabil shine sayyidina Umar ya sa dauko masa fajirin sa ya rabka masa yace ana Abdullah Umar yace to kuma ni ne Abdullah Umar saboda kai masa duka ya sa aka dauke shi aka je aka tsare shi ya kuma kawo shi ya sake dukan shi ya kuma kawo shi zai masa duka na uku sai yace ya amirul mu'minin idan kana so ka kashe ni ne to gara kai min kisa mai kyau wato ka kashe ni ka daina wahalar da in san na huta in kuma kana yi ne dan ka magance dattin da yake cikin kwakwalwata to ka sani fa na warke saboda haka sayyidina Umar ya kyale shi sannan ya sa aka kore shi daga Madina ya koma can kasarsa can cikin kasar Iraq cikin Kufa sayyidina Umar ya rubuta wa Abu Musa al-Ash'ari wanda shine abin nan shine gwamnan sa can ya tura masa cewa a hana mutane zama da shi a hana shi shiga cikin mutane duk da cewa shi wannan mutum Sabil kana sayyidan fi qaumi babba ne shugaba ne a cikin mutanensa sai da Umar yace a daina barin sai ya zauna cikin mutane a tsare shi to daga baya ya zama wani mambus wani wulakantacce ba mai ma zama inda yake duk inda yake ma mutane sai su guje masa to shine sayyidina Umar ya ru'a sayyidina Abu Musa al-Ash'ari ya rubuto sayyidina Umar takarda cewa mutumin nan mun ga cewa ta hassara talo yanayinsa yanzu ya kyautatu ya tuba a kyale shi sayyidina Umar ya ce to shikenan a rabu da shi saboda haka sayyidina Umar ya yi haka ne domin ya katse ya datse wannan shubha da yake yata cikin mutane ta yi kokarin koda yaushe ya riƙa bibiyar ma ta shabaha minhu dan ya kawo mutane rudani a cikin addininsu har kullum ba zai karantar da su abinda za su ji su ƙara tsoron Allah ba ko za su ji su yi wani aiki da shi su samu lada a'a sai dai ya kawo wasu abubuwa da za su ƙara rudar da mutane su shiga cikin rudani to shine sayyidina Umar ya datse wannan hanya da shi to shine Imam Malik suke aiki da wannan manhaji ne na sayyidina Umar sanda suka ga sahibu shubha suna kokari su raba shi da mutane mutumin da yazo yake tambayar sayyidina Umar akan istiwa sayyidina Umar ya gaya masa cewa istiwa ma'lum wal kayfu majhul wal iman bihi wajib wama uraka illa mubtadi'an akhriduhu min yake cewa al istiwa ma'lum daidaito da Allah ya faɗa cewa ya daidaita akan al'arshi wannan sanannen abu ne a harshen larabci duk balarabe ya san mene ake nufi da daidaito amma al-kayfu majhul yaya shi Allah yake nashi daidaitan akan al'arshi babu wanda ya san wannan wannan sanin sa yana ga Allah subhanahu wataala mu yi imani Allah ya daidaita akan al'arshi kuma wannan wajibi ne yace kai kuma da kake irin wannan tambayar kwakwa din ina ganin kai dan bid'a ne saboda kai yasa aka kore shi daga majalisin sa to wannan dabbaka manhaji ne da sayyidina Umar na raba mutane da irin waɗanda suke kokarin wato yada shubha yada tatabbu'in ma tashabaha minhum ibtigha alfitna neman fitina da neman kawo tarnaki a cikin al'umma to haka magabata su karɓa yin wannan malamai sun yi sabani dangane da waƙafin da yake cikin wannan ayar a wannan ayar za mu ga Ubangiji subhanahu wataala yana cewa ma la ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به ذابك أقوي وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله أقوي وكفي والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وكفي قد أبينك أقوي فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولا وكفيني وما يعلم تأويله إلا الله نما وكفيني to wannan shi waqafin na biyu shin wannan wawan din da take bayan sa wa rasikhuna fil ilmi wawan ce istinafiya ko wawan ce atifa wato sabuwar jumla ce والراسخون في العلم وان السابر مغانا شيء ما تدى علاقة تفسكر أدى في دواجة لتقباتا قوبا وان الراسخون في العلم أمغو يتني أكل جملة وما يعلم تأويله إلا الله تو أنا ما لبي سنجي ساباني مغاباتا سنة روايوهي لبندما أقول روايوهي لأكر ويتونك عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود لجابر ابن عبد الله جابر ابن زي أبو الشعتاء لأبي ابن كعب لوصلك شكيم مقباتا وأن سكي نول شوى والنوك في نكن والراس وبن النو والنوى والنوى وشيء السئنا فيها والنوك فيني لازم وكفيني ندولي شو ما يعلم تأويله إلا الله ما قال التقاري أنا باب وندي سن تأويل فسر سسي الله والراسخون في العلم وانا سابوا ما قالتش ما والراسخون في العلم وانا مبتدأ لي خبر انسى يقولون آمنا به كل من عند ربنا وانا سكي ما سزر في علمي سوچي واسكي مني إيماني لشيدو دك الله saboda haka suna ganin cewa rasikuna fil ilmi basu san wannan tawilin da Allah yake magana da al-mutashabih din ba basu sani ba Allah kadai ya sani illa Allah wato shi kadai yake banta da sanin wannan saboda haka waɗanda suka tafi akan wannan sun yi hujja da wasu qira'o'i amma qira'o'i ne shadda qira'a ake jinginawa Ibn Abbas ake jinginawa Abdullahi dan Mas'ud war rasikuna fil ilmi wa bin wa ma ya'lamu ta'wilahu cewa وإن حقيقة تأويله عند الله وإن حقيقة تأويله عند الله والراسخون في العلم إن أتي وأن والراسخون أتى فيني تظلم والراسخين تظلم والراسخون ما وإن حقيقة تأويله عند الله والراسخين في العلم إن أتي أتى فيني أكن الله رسول الجلالة لا سيأتي باب وأن يسنش سي الله da kuma waɗanda suke cewa rasikhuna amma da karanta warasikhuna sai ya nuna cewa wawun din wawun ce istinaf wawun istinaf ce sabuwar jumla ce saboda wannan mubtada ne marfu sannan ya quluna amanna bihi kullu min inda rabbina wannan khabar ne saboda sun yi hujja da irin waɗannan qira'o'i ta cewa qira'a ce wacce take shadda daga cikin malamai akwai wanda suka tafi akan wannan ra'ayi kamar Ibn Jarir al-Tabari in ba a manta ba a cikin tafsirin da ya gabata da kuma bayanin da ya gabata na sababin saukar wannan ayar za mu ga cewa shi ya zaɓi cewa saukar wannan ayar dalilinta shine abinda Yahudawa suka yi da'awa na gano adadin kwanakin ko shekarun wannan al'umma ta hanyar haruffan da aka buɗe ake buɗe su ko turori da su الحروف المقطعة سك بقى الحساب الجمل سك فتر دا عدد واتو شيكرون سكي قلتوا شيكرون وانا الأمة بازي وچه وانا شيكرون با تحنير وانا حرفا دا اكبوني سروري دا سو تصورا كشيكو بيتي انا قبنجي سبحانه وتعالى انا موس مرتدين دا چوا وانا ابن ينا چكين ابن باب وانا يسان شسي الله سو كما وانا سنا قلن سكوزا sai za su fito da fassararsa alhalin wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah babu wanda ya san fassararsa sai Allah kamar tashin alkiyama ne babu wanda ya san ranar zuwansa sai Allah saboda Ibn Jarir al-Tabari yana daga cikin masu ganin cewa wannan wawun ce istinafiya ba atifa bace saboda warasikuna fil ilmi yana nufin cewa babu wani wanda zai san abinda yakun wato wannan mutashabihi kun san sai Allah su kuma arrasikuna fil ilmi cewa suke amanna bihi kullu min inda rabbina to daga cikin masu wannan ra'ayi akwai Ibn Hazm to akwai Abu Muhammad Ibn Hazm kamar yadda cikin littafin sa al-ihkam yana ganin cewa wannan ayar tana nufin cewa babu wanda zai san shi sai Allah yace to min ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna cewa akwai al-muhkamat wannan al-muhkamat kowa ya san su su ne wanda ayoyin abinnan ma'anonin suke bayyanannu suka ce akwai mutashabih mutashabih din nan Allah ya ce babu wanda zai san shi sai shi yace to da a ce waɗannan
da aka ce kirasu ar-rasikhuna fil ilmi da a ce sun sani to la wajaba alaihim bayanu da dole ne su yi bayani menene ake nufi da mata shara din to kuma da sun san sun yi bayanin sa to da kowa ya san menene shi to da kuma kowa ya san menene shi da ya zama mu kan babu bambanci tsakanin sa da musu shari'a yace to kuma nan akwai ƙarhi sa al-Qur'ani domin ya nuna cewa akwai mutashabi akwai muhkam idan kuka ce akwai mutashabi kuma mutashabi ar-rasikhuna sun san ma'anar sa inda sun san ma'anar sa dole su yi bayani dan ba su yi bayani ba Allah zai tsine musu za su shiga tsinuwar Allah in kuma suka yi bayani to shikenan mutane za su san shi da muhkam ya zama ba bambanci sannan su da waɗanda ba su ba ba su da wani bambanci kuma tunda kowa yanzu ya san sa ya san shi yace to da kuma ya san shi a ce kuma ya zama kamar muhkam to kuma maganar Allah da yake fi a yake cewa minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutashabihat ta zama ba gaskiya ba yace don haka wannan yana nuna cewa shi al mutashabih din da Allah ya magana akan sa babu wanda ya san shi sai Allah ar-rasikhuna din nan su magana su amanna bihi kullu min inda rabbina daga cikin wadanda suke da wannan ra'ayi akwai عبد الرحمن بن يحيى المعلم أشكل رسالة حقيقة التأويل حقيقة التأويل يلا قال إن شيء وأن واون واون شيء استئنافية بعاطفة كما يرد أكم وأن الناس قال جملة يقولون جملة حالية لا قال جملة حالية جملة خبرية يا يهجى لقراءة عبيد ابن كعب yayi hujja da ikrar ibn mas'ud da ikrar da ake jingina ta zuwa ga abdullahi ibn mas'ud da cewa ikra'u ilay shadda ba a karanta alqur'ani da su to amma dai malamai suka ce aka yi hujja da su wajen bayanin alqur'ani wajen bayanin ma'anar alqur'ani yayi hujja da wannan sannan kuma har ila yau yake cewa anan ubangiji subhanahu wataala ayar gaba ya nuna cewa bin mutashabihi ayya yana jawo zaibu yana jawo karkata fa amma alladhina fi qulubihim zaibun fayattabi'una ma tashabaha min to in ya zanto akwai waɗanda suka sani to bai kamata kuma a ce shi zaibu ba bai kamata a ce karkata ne a cikin sa ba da sai ya zanto waɗanda suka sani suke bibiya sai su zanto su ma suna cikin masu bibiyar abin da yake da yake bibiyar sa akwai karkacewa shi yasa ubangiji subhanahu wataala sai ya yabe su yace kullum min inda rabbina sai ya qulna amanna bihi kullum min inda rabbina mun yi imani da shi duk daga wajen ubangijin mu yake saboda waɗannan malamai duk suna ganin cewa waqafin da yake nan waqafi ne lazim zaka ga yawancin masahif in banda mushafin madina yawancin masahif in banda mushaful madina zaka ga mimun aka sa akan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah mimun aka sa akan yawanci banda mushaful madina shi wannan an sa qili
shi mimun
eh wannan ba mushaful madina bane a gaban ka
to
wannan ba rubutun ne din da amma ba
za ku Allah
mushaful madina wanda yake da shi zai ga an sa wannan qiladin nan qaful lamun ya'u waqful lazim wanda yake lazimi yana nuna cewa hade karatun zai bata ma'ana hada karatun zai bata ma'ana don haka ana so dole ka tsaya anan kamar yadda yake anan ko wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah aka sa mimun dole tsaya anan kaga warasikhuna fil ilmi bisa kaga wannan yana nuna cewa daidai shine ra'ayi da cewa ra'ayin farko na cewa babu wanda ya san abin sai Allah shi yasa aka sa maka mimun anan amma mushaful madina wanda zai duba zai ga qaful lamun ya'u wanda yake nuna cewa waqfi ne na ja'iz amma tsayawar tafi tsayawar tafi tafi zarcewar sabanin sadul lamu ya'u da ake sawa shi wanda yana nufin ya halatta ka tsaya amma wucewar tafi to kaga yadda suka sa wannan yana nufin maganar a tsaya din tafirin jayi amma waccan mata akwai ma'ana akwai ita ma waccan ba'anar sai dai wasu daga cikin malamai suna ganin kamata ya zama anan waqful mu'anaka ne wato wanda ake sa dugo uku din nan kamar na farkon suratul baqara alif lam mim ra zalikal kitabu la raiba akwai dugo uku fihi akwai dugo uku wanda in ka tsaya a daya ka tsaya a daya shi wannan yana da kowanne daidai da daidai yake in ka tsaya anan daidai kai in ka tsaya anan daidai kai in ka tsaya anan zai bada ma'ana in ka tsaya anan ma zai bada ma'ana to wasu malamai suna ganin shi ya kamata ya zo anan ba mai memon din ba mai memon din yana da tilas yawancin masahin din banda Mus'haf al-Madina shine suka canza suka sa wannan kafin lamun ya ulbi wanda yake nuna shi kuma yana rinjayar da ra'ayin farko na cewa babu ra'ayin su Ibnu Jarir al-Tabari shi yake rinjayarwa sa wannan kafin da lamun da ya ulbi amma yawancin malaman tafsiri yawancin malaman tafsiri aktharul mufassiri sun tafi akan cewa wawun din nan wawul aqifatu ce aqifaci wato wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil ilm babu wanda ya san fassarar mutashabihi sai Allah war rasikhuna fil ilm da kuma masu zurfi a ilimi da kuma masu zurfi a ilimi cewa su ma sun sani sannan Allah ya yabe su ya ce ya kulu na aman nabi kullum min inda rabbina sauraka wannan sun zama jumla ce haliya ay hala qawlihim aman nabi kullum min inda rabbina suna yin suna sun san su ma ma'anarsa tare da cewa kuma sun ce kullum min inda rabbina duk daga wajen ubangijin mu yake sauraka wannan ita ce magana mafi rinjaye kuma sannan akwai ruwayoyi da kamar ruwaya daga Ibn Abbas Allah ya kara masa yarda yana cewa ana min man ya'lamu ta'wilahu an ruwaito daga wajensa yana cewa ana min man ya'lamu ta'wilahu ni ina daga cikin waɗanda suka san fassararsa Abdullah ibn Mas'ud an ruwaito yake cewa da a ce akwai wata aya a cikin Alkur'ani wanda ban san ma'anarta ba sai nayi wani tattaki mai tsawo da nayi tattaki ko ina ne na je dan in samu ma'anarta wanda yana nuna cewa babu wata aya Alkur'ani da bai san ta ba sauraka babu wata aya da ta shige masa duhu ko ta rikitar da shi Mujahid ibn Jabr yana cewa ya karanta Alkur'ani ya sauke Alkur'ani a gaban Abdullahi dan Abbas sauka uku kuma kowace sauka yakan tsayar da shi akan kowace aya sai ya masa bayanin ta
Allah
kaga anan bai yi togaciya yace akwai wata ayar da take tsake tsallake ta ba ce wannan ma ta shabaha minhu ne mu tsallake shi ba ma'anarsa a'a yace duk yana yuqifu inda kulli aya thalatha aradat sauka uku yayi a gaban Abdullahi dan Abbas yuqifu inda kulli aya kaga wannan yana nuna cewa wato ar-razikuna fil ilmi sun san abinda yake cikin wannan ash-shankiti yana tare da ra'ayin mutanen masu farko yana tare da masu ra'ayin farko da cewa Allah kadai ya sani don yana cewa uslubin da aka yi amfani da shi bisa istiqra'in da yake da shi na alqur'ani istiqra'in da yake da shi na alqur'ani na cewa duk abinda Allah ya kore shi ga wasu ya tabbatar wa kansa to shi ya kadaita da shi walla ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah sauraka babu wanda ya san gaibi sai shi la yujalliha li waqtiha illa hu sauraka ba wanda ya san ranar kicin alkiyama kullu shay'in halikun illa wajha sauraka yace duk abin da ya korewa wani ya tabbatar wa da kansa to yana nuna cewa babu mai tarayya da shi a cikin wannan to yace wannan shine istiqra'i tam da yayi na alqur'ani duk cewa waɗanda suka ja da shi sun ce wannan mabni ne ala maghani amma akwai abin da Allah ya kore ma kowa ya tabbatar wa kansa kuma sannan ya tabbatar wa da wasu ya tabbatar wa da wasu wani sashin sa kamar inda Allah subhanahu wataala ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun kaga wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna kaga Allah ya ce shi ya sani ko ba ku sani ba amma a wani gurin ubangiji subhanahu wataala ya ce wa amma alladheena fi wa amma alladheena amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim fa ya'lamuna kaga ya tabbatar musu da abin da yace babu wanda ya sani sai shi ya tabbatar musu da sani saboda haka wanda istiqra'i ne wanda yake ba tambaye ne musrani mabiyin alal hali na'am alif Abu Abdurrahman Sulaimi yana cewa waɗanda suka karantar da mu alqur'ani Usman ibn Affan da sauransu sun sanar da mu cewa suna karanta alqur'ani ba sa wuce aya 10 sai sun fahimce ta sun fahimci ma'anonin ta sun yi aiki da ita wannan yana nuna cewa babu wani abu alqur'ani da suka shude ta kansa ba tare da sun fahimce shi ba ashe yana nuna ar-rasikuna fil ilmi sukan iya gane abinda yake da rikitarwa ba wai yana nuna cewa kwata kwata babu wanda zai gane shi ba Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah ya da maganganu akan wannan sannan a cikin littafin sa al-Itlil a cikin yake cewa at-ta'wil yana da ma'ana biyu in ka ce at-ta'wil ko dai yana nufin at-tafsir al-bayan tafsiri bayani fito da ma'ana to wannan babu wani abu a al-Qur'ani wanda ma'anarsa ba a fili take ba fito da ma'anarsa wannan wani abu ne da masu ilimi za su yi tarayya a cikin sanin abin da yake cikin alqur'ani ko wanne ne akwai at-ta'wil abin da yake nufi da shine ma ya'ulu ilayhi al-amr ko haqiqatu ma ya'ulu ilayhi al-amr haqiqalin yadda al'amari yake zama wato sanin karshen al'amari ce to wannan wani abu ne da Allah subhanahu wata'ala yake banta da shi cito alqur'ani ya zo da wannan ya zo da wannan akwai abinda ubangiji subhanahu wataala shi yake banta da sanin sa babu wanda ya san shi sai shi kamar abinda ya shafi alghaibul mutlaq babu wanda ya san shi sai Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi alghaiba illa Allah wannan shi kadai ya san shi babu wanda yake tarayya da shi a cikin sanin wannan alghaibul mutlaq ci akwai abinda kamar ya shafi lokacin zuwan alkiyama lokacin zuwanta babu wanda ya san ranar da alkiyama za ta kasance Allah subhanahu wataala shi kadai ya san ta la yujalliha li waqtiha illa hu shi kadai ya san ta shi kadai da zai iya bayanin lokacin ta hal yanzuruna illa ta'wila yawma yati ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qabl qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fa hal lana min shufa'a fa yashfa'u lana aw nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal Ubangiji subhanahu wata'ala a nan kaga yana maganar alqur'ani wanda ya zo da shi ya yi bayani wa laqad ji'nahu bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun hal yanzuruna illa ta'wila Allah ya yi maganar alqur'ani cewa ya zo musu da alqur'ani kuma ya magana ta fassalnahu ala ilmin mun yi bayani shi daki daki bisa ilimi saboda haka ma'anonin alqur'ani a fili suke wanda mun kai magana akan ta alqur'ani dukkanin sa muhkamat kitabun uhkimat ayatuhu dukkanin sa kitabun hakim ne bayanan sa filla filla suke uhkimat ayatuhu thumma fussilat saboda haka shine fassalnahu ala ilmi wannan abin da ya shafi tafsir bi ma'anar bayan bi ma'anar at-tafsir at-ta'wil bi ma'anar at-tafsir saboda haka ubangiji yayi wannan sannan da yace fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin sai hal yanzuruna illa ta'wilahu to kaga nan ta'wilahu haqiqatu ma yaqulu ilayhi amru shine lokacin zuwan alkiyama da abinda alqur'ani ya bada labari na zuwan azaban Allah da abinda ubangiji ya tanada wa kafirai da wanda ya tanada mu'minai wannan alqur'ani duk yayi bayanin sa fillah fillah kuma kowanne ne kowa yaji alqur'ani zai fahimci wannan shine fassalnahu ala ilmin to amma yaya abin zai kasance yaushe zai kasance sannan yaya zai kasance wannan shine kowa yake jira hal yanzuruna illa ta'wila kaga anan at-ta'wil yana nufin ma ya'ulu ilayhi al-amr wancan bayani da Allah ya yi daki daki Allah ya gaya maka aljanna da abin da yake cikin ta amma ba ka san menene hakikanin abin ba za ka san shi ba sai ranar da Allah subhanahu wataala ya nuna maka shi ka shiga cikin aljanna ka kwanci inuwar aljanna ka dandana kayan marmarin aljanna ka mimmike a cikin aljanna ka ce ce aljanna wala ta'lamu nafsun ba ukhfi lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malu saka babu wani da ya san abinda Allah ya boye mu a'adattu li'ibadi as-salihin ma la 'aynu ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara bi qalbi bashar Allah ce na boye bayi na salihai abinda ido bai taba gani ba kullu bai taba ji ba bai taba darsuwa a zuciyar wani mutum ba saboda bayanin sai ya zo maka kuma ka ji bayani akwai wanda bai ji bayanin aljanna da kayan daɗi cikin ta ba haka nan babu wani kafirin da bai ji bayanin wuta da abin da Allah ya tanada wa kafirai ba to an yi bayani shine fassallahu alaihi amma yaushe zai zo ko menene ya hakikanin sa yake shine Allah ta hali yanzuruna illa ta'wila yawma yati ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qabl ko fadar hali yanzuruna yana nufin cewa abin bai zo ba tukunna jira suke sauraron zuwan sa suke to shi yasa ubangiji sai ya faɗa abin da kafirai za su ka faɗa a wannan lokacin هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل شن اكوي ما سوتي تبو كو فزا اداو دا مو دنيا مي ايكين دا با وند مكاي اباي با كاغا وندن يا نونا رانا القيامه كي تو يمري سيبي اتش ان انا مغان التفسير دا بيان القران دكان سا مالمي سن سان ابين دا يكي تشكي كما كوا اكاي بياني زي غاني سوراكا كاغا انن an aka ce warrasikuna fil ilmi ya'lamuna ta'wilahu ba ƙarya akai ba babu wani abu a alqur'ani da malamai ba za su yi maka bayanin sa ba in aka zo tafsiri duk shekara in aka zo tafsiri za ka ga babu wata aya da ake tsallakewa a ce wa jama'a wannan fa ayar mutashabihati mutsallakewa kowace sai an yi tafsirin ta kowace sai an yi tafsirin ta to kaga wannan tawili ne da aka san shi shine irin Ibn Jarir al-Tabari suka yi da tawassu ka samu jami'ul bayan da ta'wili ayar Qur'an ta'wili ayar Qur'an irin su kazi lubabu ta'wil lubabu ta'wil kaga ya kira fassarar tashi da ta'wil mahasinu ta'wil na al-Qasim anwaru tanzil wa asraru ta'wil na al-Baydawi kaga duk at-ta'wil at-ta'wil akai magana anan suna nufin fassara al-Qur'ani da bayanin ma'anoninsa kuma wannan tawilin shi muke yi shekara da shekaru anan mun taba zuwa wata aya muka ce mu tsallake ta sai dai a ce ma an gaji a wuce yanzu ta wannan ayar da mu'allim yake cewa ita ma tana kama da mutashabiha din da aka yi ta rigima a kanta ita ma ta zama kamar mutashabiha din amma kaga ai ba a daina magana a kanta ba saboda ka in bayani yake nufi to warrasikuna fil ilmi su ma san sani ba su zargi a cikin ilmi amma idan ana nufin sanin hakikanin al'amari musamman abin da ya shafi gaibu musamman wasu labarurruka da za su zo nan gaba da alqur'ani ya bayar to wannan babu wanda ya san shi sai Allah subhanahu wata'ala saboda ka kaga anan waqafin kowanne yana yiwa warrasikuna fil ilmi a ce waɗanda suke masu zurfin ilimi su ma sun san abin da alqur'ani ya kunsa ana nufin ma'anoninsa ana nufin fassararsa sannan ko bayan haka ubangiji subhanahu wataala ya yabe su quluna amanna bihi kullun min indi rabbina mun yi imani da shi dukkaninsu daga ubangijin mu yake saboda duka wanda suka san tawilinsa bi ma'ana tafsirinsa sun yadda daga ubangiji yake don sun san ma'anarsa wanda ba su san ma'anarsa ba saboda yana nufin wani abu na gaibu wanda nan gaba zai kasance sannan kuma wannan sun yi imani saboda shi ma daga Allah yake shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya yaba musu akan wannan gaba daya cewa ya quluna amanna bihi kullun min indi rabbina Allah ce wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu waɗanda suke wa'azantuwa sai waɗanda suke da hankali wannan aya ɗaya daga cikin ayoyi ne na alqur'ani masu yawa waɗanda suke nuna muhimmancin hankali ga ɗan adam kuma ubangiji subhanahu wataala ya dasa masa wannan hankalin ne domin ya yi amfani da shi wajen sanin abin da zai amfanar da shi da kuma gujewa abin da zai cutar da shi kuma duk sanda zai yi amfani da hankalinsa to hankalin nan nasa zai taimaka masa wajen sanin abin da ya dace shi yasa duk sanda kaga mutum ya bazama ya kama wata hanya to yayi watsi da hankalinsa bai yi aiki da hankalin nan sai yasa ubangiji subhanahu wataala kullun yake kira da ai aiki da hankali yan wuta suke yin wato da na sani ina ma sun yi aiki da hankalin su laukun da na sama wa auna akai kaga yana nuna cewa a rayuwar su ba su yi aiki da hankalin su ba don ka duk wanda zaka gan shi ya ba zama ya bi bata to babu shakka wannan bai yi aiki da hankalin sa ba ana cewa lokaci yayi za mu tsaya a nan gaba da mu fara da ne Allah wa mulada idan kun kuskure Allah ya fara sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam alaikum wa rahmatullahi